Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Farkon ku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 13 ga watan Afrilu na shekarar 2021, wato daidai da 1 ga watan Ramadana na shekarar 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi, ga Baba da kanin labarai.
To baballe, yan sanda sun yi musayar wuta yayin da suka maida martani ga labarin wani da ake zaton dan majiga ne ya kai samame a wata makarantar sakandare a jihar Tennessee jiya Litinin, inda ya kashe mutum guda kana raunata wani jami'i a cewar hukumomi. Da yammacin jiya Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kama hanyarsa zuwa birnin Brussels a ziyararsa ta biyu cikin 'yan makonni domin tattaunawa da kawayen Amurka na kungiyar tsaron NATO a wani yunkurin daukan shawarwari game da yaki da ake gwamzawa a Afghanistan. A jiya Litinin kuma, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya bada umarnin soja na sake duban binciken da aka gudanar akan halin da 'yan bindiga suka kai a tangar soja ta Mandabe a kasar Kenya da ya kashe Amurkawa guda uku, kana wasu uku kuma suka jikata.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa, yayin da aka fara azumin watan Ramadana na bana, malamai da sauran masu sharhi sun ce ana bukatar a ninka taimako don tallafawa talakawa da sauran masu karamin karfi.
Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, duk wanda ya baiwa mai azumi abun buɗe baki a lokacin da ya kai azumin, Allah madaukakin sarki zai bashi lada na yin azumin cikakke ba tare da an tauye wa shi mai azumin nasa ladan ba. Wato kowannen su za a bashi lada cikakke na yin azumi.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yan sanda sun yi musayar wuta yayin da suka maida martani ga labarin wani da ake zaton dan bindiga ne ya kai samame a wata makarantar sakandare a jihar Tennessee a jiya Litinin, inda ya kashe mutum guda kana raunata wani jami'i a cewar hukumomi. Babu kuma wanda aka kashe shi ko aka raunata a makarantar ta Austin East High School da ke birnin Knoxville mai kimanin tazaran kilomita 290 a gabashin Nashville, yan sanda an je kawo mutumin da ya aikata hakan. Yan sanda sun ce sun maida martani a makarantar ne da misalin karfe 3:15 na rana, inda suka yi musayar wuta da mutumin da yake magana a wajen wani asibiti. Magajin garin birnin Knoxville, India Kincannon, ya faɗa wa talbijin WATE cewa ya yi magana da jami'in da ya samu rauni, yana cikin hayyacinsa kana yana murmurewa. Hukumar binciken manyan laifuka ta jihar Tennessee ta ce ta tura jami'anta a makarantar domin gudanar da bincike. Da yammacin jiya Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kama hanyarsa zuwa birnin Brussels a ziyararsa ta biyu a cikin 'yan makonni domin tattaunawa da kawayen Amurka na kungiyar tsaro ta NATO a wani yunkurin daukar shawarwari game da yaki da ake gwamzawa a Afghanistan. Ana kuma sa ran Blinken zai karfafa tattaunawar diplomasiya akan goyon bayan kungiyar tarayyar Turai game da sake farfado da yarjejeniyar nukuliyar Iran da kuma karuwar tankiya da Rasha yayin da take jibke sojojinta a kusa da Ukraine. A yau Talata ne zai soma tattaunawa a Brussels, kana sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin zai karu da shi, wanda shi kuma yake ran gadi a Jamus, babbar kawar Amurka a Turai da kuma Isra'ila, masu muhimmanci ga diplomasiya da Iran. Ina hasashen samun tattaunawa mai ma'ana da kawayenmu akan batutuwa da dama da dukkanmu muke ba su muhimmanci. Muna da ƙarfi idan muka yi aiki tare, in ji Blinken a wani sakon Twitter da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta sanar yayin bulagurunsa. A ƙarƙashin yarjejeniyar da tsohon shugaba Donald Trump ya cimma da kungiyar Taliban, Amurka ta yi alƙawarin janye dukkan sojojinta daga Afghanistan kafin 1 ga watan Mayu. A hali da ake ciki kuma, jiya Litinin, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya bada umarnin soja na sake duban binciken da aka gudanar akan halin da 'yan bindiga suka kai akan tungar soja ta Mandabe a kasar Kenya da ya kashe Amurkawa guda uku, kana wasu guda uku kuma suka jikata. A wata rubutacciyar sanarwa da ke sanar da shawaran Austin, sakataren jaridarsa John Kirby bai nuna takamaiman abin da ba shi cikin binciken na farko da rundunar haɗin gwiwa Amurka da Afirka ta gudanar. A wani mataki da ya zo kan kari, Austin ya shirya ganawa da jami'an rundunar haɗin gwiwa ta Afirka yau Talata a Stuttgart a ƙasar Jamus. A matsayin wani bangaren rangadi da yake yi a Turai domin ganawa da kawayensu da kuma tattaunawa da kwamandojin Amurka. A gefe daya zai kuma gana da jami'an rundunar haɗin gwiwa Amurka da Turai a nan Stuttgart din. Kirby ya ce bayan amincewa da sakamakon binciken da rundunar Afirka ta gudanar wanda ba a riga an fitar a bainin jama'a ba, Austin zai bada umarnin zabo babban soja mai anini hudu da zai sake nazari akan binciken. Ma'aikatar sojin da ta zabo General Paul Fang a matsayin wanda zai wannan aikin.
To madalla, an jima kadan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu. A yayin da aka fara azumin watan Ramadana na bana, malamai da sauran masu sharhi sun ce ana bukatar ninka taimako dan tallafawa talaka da sauran masu karamin karfi. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da farashin kayan masarufi ya tashi da akalla kashi 50 cikin 100. Ga Nasara da Mail Hikaya da karin bayani.
Tuni masallaci suka fara tanadin abubuwan da za su rika taimakawa miskinai a wajen shan ruwa ta hanyar tara taimako daga wajen jama'a. Hakan wasu masallatan ma sun yi sabon fenti da inganta famfunan alwala ko samar da sabbin bututi. Nan alaran ma Alhaji Usman Ladan ne da ke kasuwanci Abuja ke bayyana yadda lamuran ƙasa suke a watan da ake buƙatar kyautatawa.
Adasu duk ɗaya ne a wajen marashi, ai sai da akwai ake cewa kasi abu ya malatau babu ɗin. Idan bana da a gidan kana bajar kana kashewa naira 30,000 a azumi, to wallahi ban bai tabbatar maka ba za ka naira 10,000 ba. Rashin kasuwa da rashin komai duk inda ka shiga, ɗan tireda, ɗan mota, ɗan canji, kanikawa, kowa da ka sani a cikin garin Abuja nan, duk inda ka shiga kasuwa za ka ga cewa azumi ake ba kasuwancin ake ba fira ake da sauransu, sai dan baka zagayawa.
Daya daga manyan limaman babban masallacin Abuja Dr. Muhammad Kabir Adam ya ce ana samun lada mai yawa a watan mai albarka.
Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya baiwa mai azumi abun bude baki a lokacin da ya kai azumin, Allah madaukakin sarki zai bashi lada na yin azumin cikakke ba tare da an tauye wa shi mai azumin nasa ladan ba. Wato kowannen su za a bashi lada cikakke na yin azumi. Don haka duk wanda Allah ya bashi baiwa, Allah ya ce liyunfiq sa'atin min sa'atihi, mawadaci ya ciyar da wannan dukiya tasa ga bayin Allah su fita daga cikin talauci, su fita daga cikin wahala.
Shehu malami Islama Imam Abdullahi Balalau ya ambaci muhimmancin tallafawa marayu a wannan lokacin.
Cikin Ramadan maraya ya ji kamar mahaifinsa yana da rai. Ranar sallah maraya a lokacin da kowa ke fita zuwa sallan Idi, maraya ma ya ji cewa tankar mahaifinsa na nan da rai. Ta hanyar wannan maluma su yi amfani da kira ga al'umma a tausayawa marayun nan. In muka yi wannan, sai Allah ya sanya mana albarka, sai ya dawo mana da zaman lafiya, domin Allah ya ce fa ammal yatima fala taqhar. Kaga maraya na da kima da daraja. Annabi ya gaya wani sahabi cewa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum, ba ku samun tallafi da taimako da arzikin ku ya bunƙasa sai dalilin waɗannan masu rauni da ke cikin ku da suke muku addu'a.
Yayin da ake bude tafsirai cikin saukin matakan kariya daga coronavirus, masu neman taimako kan yi amfani da damar wajen dagewa su tara abin da za su ci har zuwa ranar sallah.
Malamai, ina mai ban saboda Annabi Muhammad Rasulullah, ina mai bani saboda Annabi Muhammad Rasulullah.
Kuma dai me za a ce, akwai dukkan kayan da ake bukata a kasuwa, kama daga shinkafa, dankalin turawa, tattasai da tumatur da sauransu, amma farashin ne ya fi karfin aljihun masu karamin karfi da su ne mafi yarin jaye da samun su bai fi dala ɗaya a wuni ba, da yake zama mizanin talauci na duniya. Nasura da Mai Likayen Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasira da mayan hikaya da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Litinin wani likitan zuciya ya bada bahasi kan shari'ar George Floyd, bakar fatan Amurka nan da ya mutu a hannun 'yan sanda a Minneapolis a bara, inda ya ce ba bugun zuciya ko daukar kwaya fiye da kima ne ya kashe shi ba, kana akwai yiwuwar zai iya kubuta inda ba dan an taushe wuyarsa akan titi tsawon mintuna 9. Dr. Jonathan Rich, shehu malami ne a makarantar likitanci ta Jami'ar Northwestern University, ya faɗa wa rukunin masu shari'a kan kisan da Chauvin ya aikata a Minneapolis cewa, inda ba dan an hana ma Floyd damar numfashi ba, ina gani da bai mutu ba. Eric Nelson, lawyer da ke kare Chauvin, ya musanta cewa shan kwaya ne ya kashe Floyd mai shekaru 46 da kuma wasu matsalolin rashin lafiya. Amma bayan da Chauvin ya kama shi a ranar 25 ga watan Mayun bara, kan samun sa da dala 20 na jabu ne ya kashe shi ba. Chauvin mai shekaru 45 kuma farin fatan Amurka ya ki amsa laifin kisa a shari'ar mutuwar Floyd, lamarin da ya haifar da zanga-zangar kin jinin ayyukan 'yan sanda na cin zarafin tsirarun jinsuna a fadin Amurka da wasu manyan biranen kasashen waje. A ƙarshe, a jiya Litinin, yanayin siyasar Somalia ya shiga cikin rudani yayin da majalisun dokokin kasar guda biyu suka yi barambaran akan matsayin wa'adin shugaban kasa Muhammad Abdullahi Farmajo. Karamar zauren majalisa ta kada kuri'ar amincewa da ƙarin shekaru biyu akan shugaban kasar da gwamnatinsa, yayin da babban zaurin ke cewa wannan matakin ya saba wa dokokin kasa. A zama ta musamman akan wannan batu, 'yan majalisa 149 suka kada kuri'ar amincewa da ƙarin lokacin, yayin da 'yan majalisa uku kacal suka nuna adawa. Jim kaɗan bayan wasu mintoci, babbar majalisar ta bayyana rashin amincewarta da hakan, inda kakakin majalisar ke cewa matakin da ƙaramin majalisar ta ɗauka ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar. Shugaba Farmajo da wa'adin mulkinsa ya ƙare a hukumance a ranar 8 ga watan Fabrairu, nan da nan ya yi marhabi da amincewa da ƙarin wa'adi da majalisar dokokin ta yi. A wata sanarwa, shugaban ya kira ga 'yan kasar da su yi amfani da dama da tarihi ta basu su zaɓi makomar demokuraɗiyyar kasar.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Gwamnan jojin shugaban kasa ya ce yanzu ya ba 'yan ta'adda wata biyu, duk wanda ka son ya aje makami bisa hanyar sulhu yanzu ya aje makami, wanda bai zai aje makami ba za a yaƙe shi.
Ya taɓa yin wani statement cewa ana musayar zinari da makaman nan madadin ya ba da kuɗi. Wannan magana tana nan, to kaga kuma me ya kawo wannan magana a yanzu bayan an sa wannan dukan?
Jama'a sanuku da huta, bakan bisa bin bukuwa a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatar kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. To a ci gaba da muhawara da muke game da ci bayan harkokin tsaro a jihar Zamfara da wasu jihohi na arewa maso yammacin Najeriya. Yau za mu duba alaƙa da ke tsakanin sace-sacen mutane da kuma ayyukan haƙarar ma'adinai da ake a cikin Zamfara din. Sannan kuma me yasa ba a cika jin cewa ana kama su Turawa ko kuma 'yan kasashen waje da ake wannan aikin haƙe a cikin Zamfara da su ba? Sannan ta yaya za a bayyana yawan hotunan da ake gani sau da yawa na jami'an gwamnati ciki har da jami'an tsaro tare da su shugabannin da ake cewa masu sace-sacen mutanen nan ne kuma ana neman su? Ba da ba haka, za mu taɓa maganar shigar sarakunan gargajiya cikin wannan harka. kuma Sani na malumfashi ne tare da bakinsa Aliyu Abubakar MK tsohon shugaban karamin hukumar ke ta tsafe da kuma Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi memba na committee tsaro na jihar Zamfara din ne za su ci gaba da wannan muhawara ta su ba ta da bata lokaci ba na hada ku da su
shin ko akwai wata alaka ne tsakanin ta'addanci da kuma ayyukan hakan ma'adinai wato gold ko zinare a nan Zamfara dan in kun tuna ma gwamnati ma ta dauke ni mataki akai bari mu je ga Alhaji Sani Abdullahi
kamar yanda gwamnatin tarayya ta ba da umurnin ta dakatar da hukuma adanai ne a jihar Zamfara kun 7 ga watan 4 shekara ta 2019 sannan kuma kwana 10 da suka wuce an ƙara jaddada wannan doka alai dikannin gaskiya to ni ga nau sani babu shi
to
alaka da ta'addanci
honorable ali
na'am
akwai wata alaka ne tsakanin ta'addanci da harkar hakan ma'adinai wato kaman zinare kenan gold a nan Zamfara
gaskiya ya sanin mu akwai shi ka san dalili inda ake hakar zinarin nan daji ne kwarai da gaske kuma dajin nan nan ne mabannatan nan suke to wani zai yi tambaya cewa wai me yasa mutanen nan da suke zuwa gari su dauke mutane su kashe mutane me yasa ba sa kashe masu ginar zinarin nan me yasa ba sa kidnapping nasu wannan abun tambaya ne na dake nan wannan shi ne dalilin da yasa ita gwamnatin tarayya ta sa waccan doka wanda ita gwamnatin jiha take adawa da wannan doka wanda har ƴan majalisar dokoki na jihar Zamfara suka yi zama na musamman akan wannan doka da gwamnatin tarayya ta sa suka yi shi suka shiga hurumin da ba nasu ba
to
kwanakin baya mai girma gwamnatin jihar Zamfara na yanzu ya taba yin wani statement cewa ana musayar zinari da makaman nan madadin ya bada kudi wannan magana tana nan to kaga kuma me ya kawo wannan magana a yanzu bayan an sa wannan doka
to
kaga amsa shine akwai alaka
to na'am
na'am ina son wani tambayi ga magana da shi honorable yayi
to cigaba
lokacin da gwamnati Abdullahi Ziyari yana gwamna a Najeriya a duniya baki dai an samu lokacin da su ƴan ta'adda suka je a wani gari da ake ce ma Benin cikin karamar hukumar mulki ta Moro local government suka kashe masu hukuma adnai guda 38 sannan duk wanda a cikin rami in ka fito su halbi wanda a cikin rami suka ce cikin rami idan suna da alaka da ƴan ta'adda me yasa za a je wannan sansani a dora akwai wani kamfani na Ali Gusauna Mane wannan a ƙasar Anka ne inda ƴan ta'adda suka zo suka kidnapping din ƴan sanda 13 suka kashe uku cinne su ko biyu suka kai da 11 suka zo suka kone waɗannan kadirin mashin da mashin din da ake harkar mining da su excavator da tono din nan suka kona ta suke gaya ma emir Anka ba za su sako ƴan sanda ba sai an biya su ko miliyan 200 ne suke faɗa lokacin bayan sun yi haka kuma su rike bindigogi in hakuma adnai yana da alaka da ƴan ta'adda me yasa za a zo wannan wuri tayi garkuwa da ƴan sanda kuma a kashe su kuma a doke musu makamai
bari mu je ga tambaya
a zani to tawili ko kuma da aliki
to
ya kamata shi Abdullahi Shinkafi ya sani issue na banditry a Zamfara kullun yana cikin wani dimension a can da magana sa ta shanu ne babu magana kidnapping
gaskiya
shanun su a kare aka dawo kidnapping suna kidnapping har aka dawo kuma a zo ma a kona gari so lokacin da Abdulaziz Ziyari yana gwamna a Zamfara akwai garuruwan da dama da bandit ba su shiga ba sai bayan ya sauka mahallin shahin da nake so gane shi ne a wancan lokaci in an dauki ƴan masu gidan zila a wani wurare ba kuma wani wuri ba dauke su ba sannan ga wannan statement din da nace wanda mai girma gwamna ne yanzu yayi shi a wannan lokaci kuma yanzu ga statement din shi na biyu saboda gwamnati tsara ta bada wannan order
to shi ke kada mu bata lokaci akan nan bai wato tambaya ta gaba shine cewa akasarin ƴan Najeriya na jin mamakin yadda suke gani a hoto manyan kusoshin gwamnati da kuma na jami'an tsaro za a gansu a hoto tare da shugabannin mahara dinnan na daba daba wasu ana ganin su tare a hoto amma sai kaga cewa su kuma jami'an tsaro suna cewa ai suna neman wa'annan mutane har yanzu sun kasa samun su. To abin da yake daure mutane kai kenan. Ga sun zo ana daukar hoto da su, to kuma sai ana neman su an kasa ganin su. Me zaka ce game da wannan? Ana rubuta
shi sa nace maka wallahi dukan mu sai mun ji tsoron Allah kuma mun koma ma Allah kuma mun yi wannan abin da gaskiya. Wasu abubuwan duka yaudara ce. Wannan abun duk wanda zai kawo maka wani genesis cewa ga wani abu shine genesis to zai dan gaya ma wani abu kadan da ya taɓa faruwa tsakanin wani yanki a cikin jihar Zamfara, amma gaskiyar magana shine abinda zaka dauki wannan abun criminality ne, kuma dole ne gwamnatin tarayya, gwamnatin jaha, gwamnatin karamar hukuma su hada ƙarfi da ƙarfi su dauki abu daya a yaƙi wannan criminality din. Yanzu bari mu baka misali da abin da ya faru baya-baya a Zamfara na kidnapping din yara da aka yi dalibai. An ce an yi negotiation an karɓo su ba tare da an ba da kokobo ba. Na farko abin tambaya wane ne ya yi leadin wurin tattaunawa da mutanen nan, a ina ya gansu, sannan kuma suna ina har aka kai ga kawo yaran nan. To tunda Zamfara tana da wani tsari na sulhu, to me yasa su kuma waɗannan mutanen ba za su ajiba kamansu ba in har za su yarda a yi negotiation da su? Kyauta su ba da yaran nan da suka dauka 300 da wani abu, to me zai sa ba za su ji tsoron Allah su aje makamansu ba su yi to a gansu a ce ga su aje makamansu?
To dan jira bari mu je ga shi Honorable Sani Abdullahi Shinkafi, mu ji me zai ce game da wannan tambaya da muka yi da kuma abin da ka tambaya.
Sani,
na'am.
Wato wannan tambaya da ta yi, lokacin wacce tsohuwar gwamnati,
na'am,
shi kai ne tsohon gwamna, akwai lokacin da ya shiga mota guda da rikakken dan ta'addan na wanda aka ce Buhari daji suka je Juma'a da wani shugaban sojoji da ya zo aka yi biki lokaci aka ci an yi sulhu. Shi wancan tsohon mai ba gwamna shawara ta harkokin tsaro babu dabbobi gwargwado shi ma da bai sani ba, akwai lokacin da ya je wurin wannan Buhari daji za a ga hoto inda ya rataya bindiga AK-49 ga wuyan shi. Saboda haka wayannan jami'an tsaro wasu sun san haɗa abin nan, amma kamar yadda ne maka bayani farko akwai ɓata gari cikinsu, ƴan sanda, sojoji, SS, sarakuna, informa masu ba da asiri na ƙoƙari.
Hadda sarakuna?
Hadda sarakuna mana akwai magana ce ta gaskiya ake ba wai ta ƙarya ba. A gane, ai cikin rahoto na kwamitinmu akwai sarakuna da muka kama da laifi ciki ƙanana da manya, akwai ƴan sanda da muka kama da laifi ƙanana da manya, akwai sojoji da muka kama da laifi ƙanana da manya, akwai hakimai da masu anguwa waɗanda ma muka ba da shawara a cire su, akwai informa kuma, akwai sarakunan power, akwai irin logistics supply ma sai ba da kai musu abinci, likitoci haka nga, malamai haka na asibiti. Kamar yanzu da kake magana jami'an tsaro, akwai wani gari da ake ce Muzulmi, mun je a wannan masarauta lokacin muna wannan yawon. Da muka je sarkin na ba mu bayani babban sarkin ya ce akwai lokacin da aka kama barayi guda 7 'yan sa kai suka kama su 'yan banga, aka zo hawa da an ka kawo mai su, shi kuma kira soja ko mezo ya bashi, soja ya ce aje su wata hotel ana ce wani gari kauran na moda, su 7 din kowane sai an shi miliyan 2 gare miliyan 14 kenan ya sake su. Bayan ya sake su suka je ɗauka kwansa wani gari da aka ce mai birane. Kana ji na?
Ina jin ka.
Inda aka je aka kashe mutum 38 da lokacin mulki shi tsohon gwamna Alhaji Zari. Da suka je ɗauka kwansa sai an kashe cikin mutum 7 din aka kashe mutum 3. Sai su ɗan sa ta 'yan bangar suka ɗauko gawo waɗannan ɓarayi da sun san su ta dawo suka kawo ta fadar sarki. Suka ce mai martaba ya an kai mun waɗannan ga ɓarayin suna cikin ɓarayin nan 7 da mun ka baka ya an ka sako su kuma sun ka dawo nan suka dawo suka fansa ya ce ku jira. Shi sarkin ke gaya mana. Aka kira soja mejo, soja ya ake waɗanda su ne yi waɗanda na baka cikin waɗanda na baka mutum 7 aka yi aka sako sa suka koma suka fansa. Ya ce mai martaba mu shiga ɗaki ina da magana ce wallahi Allah ya shiga ko ina da kai ka gaya mani. Nan dai wada dai suka sa baki ya tashi shiga ɗaki da shi. Ya ce mai martaba ka ruwa ma asiri kaji yanda aka yi. Shi mai martaban ya gaya mana akwai sojoji UN suka shi hannu da ake kasancewa ga yan ta'adda suna loda suna sai dubiya bakin boda suna sayarwa. Amma yanzu cikin halin da ake ciki da magana da shugaban kasa ya ce ya ɗauki ɗan mara dawo da zaman lahiya Arewa da Najeriya baki ɗaya. A bisa ga haka jiya
hassosin soja na ƙasa to sun je a jihar Zamfareciya sun zo da tabbacin cewa ga umurnin da shugaban ƙasa ya bada shugaban ƙasa ya ba su umurni a kawo jami'an tsaro sojoji 6,000 domin a yaƙi da wannan ta'addanci a da safara sannan da gwamnati jojin shugaban ƙasa ya ce ya zo ya ba 'yan ta'adda what I do duk wanda ka son ya aje makami bisa hanyar sulhu ya zo ya aje makami wanda bai zai aje makami ba za a yaƙe shi sun ƙara da cewa duk wani civilian wanda an ka gani ɗauke da bindiga mai suna AK-47 ko AK-49 ko wani makami wanda ba jami'in tsaro ba ne kai an ba da umarnin a kashe shi.
Mako na gaba mu zo mu ci gaba inda a cikin shirin mai zuwa na gaba za ku ji abubuwan da ke sace-sace mutane da aka yi ba Zamfara kaɗai ba a jihohin Katsina da jihar Niger sannan kuma za mu ci gaba duduba alaƙa da ke tsakanin wato su sarakunan gargajiya da kuma su barayi satar mutane ɗin za ku ma ji sunayen wasu daga cikin sarakunan da abin ya shafa. Yanzu kan madadin su bakin nan wato Alhaji Aliyu Abubakar Yamke da Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi da kuma shi Sani Malumfashi da ya shirya mana wani muhawara har da Grace Aliyu Abdu ta haɗa shirin Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington huta lafiya.
To madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto. Kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara.
Muhammad Aminu Jan na babu Islam Kakarani. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر
يزكما سيلا باري أتكيشي.
‘Yan sanda sun yi musayar wuta yayin da suka maida martani da labarin wani da ake zaton ɗan bandaga ne ya kai samame a wata makarantar sakandare a jihar Tennessee a jiya Litinin inda ya kashe mutum guda kana ya raunata wani jami'i a cewar hukumomi. Babu kuma wanda aka kashe shi ko aka raunata a makarantar ta Austin East High School da ke birnin Knoxville mai kimanin tazaran kilomita 290 a gabashin Nashville a jihar sanda an da ya kawo mutumin da ya aikata hakan. Da yammacin jiya Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kama hanyarsa zuwa birnin Brussels a ziyararsa ta biyu a cikin 'yan makonni domin tattaunawa da kawayen Amurka na kungiyar tsaro ta NATO a wani yunkurin ɗaukar shawarwari game da yaƙi da ake gwamzawa a Afghanistan. Ana kuma sa ran Blinken zai karfafa tattaunawar diplomasiya akan goyon bayan kungiyar tarayyar Turai game da sake farfado da yarjejeniyar nukuliyar Iran da kuma karuwar tankiya da Rasha yayin da take jibke sojojinta a kusa da Ukraine. A hali da ake ciki kuma jiya Litinin sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ba da umarnin soja na sake duban binciken da aka gudanar akan halin da 'yan bandaga suka kai akan tungar soja ta Mandabe a kasar Kenya da ya kashe Amurkawa guda uku kana wasu guda uku kuma suka jikata. A wata rubutacciyar sanarwa da ke sanar da shawaran Austin, sakataren jaridarsa John Kirby bai nuna takamaiman abinda ba shi cikin binciken na farko da rundunar haɗin gwiwa Amurka da Afirka ta gudanar.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hanci a misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, da kuma Chibahiro Jodne da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.